إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من 22 غواتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوت أياد أريه دود تلاتين دتفص wanda yazo 17 ga watan 6 2017 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 62 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا للي حقيقة وأند سكي إيماني والذين هادوا دكما وأند سكي يهودا والنصارى دكما نصارى والسابئين da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai falahum ajruhum inda rabbihim ladan su ya tabbata a wajen Allah mahaliccin su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su cikin abin da suke fuskanta na rayuwa a lahira wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba dangane ga abin da suka bari a baya a duniya. Wannan aya malamai sun mata sharhi bisa daukan ɗaya na waɗannan bangarori da Allah ta'ala ya lissafa sanai ce man amana billahi. Da farko Allah ta'ala ce innal ladhina amanu waɗanda suka yi imani nan suwa ake nufi waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ku ana nufin wasu daban anan ne malamai suka yi fassarori guda biyar dangane ga waɗanda ake nufi da waɗanda suka yi imani. To Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayyana wannan sai kuma ya ce man amana wanda ya imani ka kamar an ce innal ladina amanu kuma aka ce man amana to sai malamai suka ce ita wannan innal ladina amanu wasu mutane ne waɗanda suka yi imani suka ce annahum qaumun kanu mu'minina bi isa qabla an yub'atha muhammadun sallallahu alaihi wa sallam fasara ta farko wasu mutane ne da suka yi imani da annabi isa kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kuma an ce nasara wannan fasara abdullahi dan abbas ne nabiyu annahumul ladina amanu bi musa wa aminu bi shari'atihi ila an jaa isa fa amanu bihi wa aminu bi shari'atihi ila an jaa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce wadanda suka ci tudu uku ne a addini da farko sun yi imani da annabi musa da annabi isa yazo suka yi imani shi ma da shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yazo shi ma suka yi imani da shi wato ana nufin innal ladina amanu wadanda suka yi imani da annabi musa sannan da annabi isa yazo suka yi imani da shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yazo suka dora suka yi imani da shi sannan fassara ta uku annahumul munafiquna ana nufin waɗanda suka yi imani na fili ba na ɓoye ba domin an yi adafin yahudi da nasara a kansu suka ce don haka a nan ba ana nufin cewa imani irin wanda ake karɓa ba irin waɗanda suka yi imani bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wanda suka yi imani da baki amma imanin bai tsarga a cikin zukatansu ba jumalan sufyan ats-tsauri wanda babban malami ne na musulunci ya rasu a shekara ta 161 fassara ta hudu annahumul ladina kanu yaqlubuna al-islama wasu mutane ne aka yi su a yankin jaziratul arab waɗanda suka fito suna neman musulunci kamar Qais bin Sa'ida kamar Bahira kamar Warqah bin Nawfal kamar Salman waɗanda suka sha gwagwarmayar neman gaskiya wasu daga cikinsu suka riski manzon Allah kuma suka yi imani da shi fassara ta biyar annahumul mu'minuna min hadhihi al-umma waɗanda suka yi imani ne daga cikin wannan al'umma kenan zamu fassara wannan aya innal ladina amanu gurgudan waɗannan maganganu guda biyar sai mu ce innal ladina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani da annabi isa kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko innal ladina amanu waɗanda suka yi imani da annabi musa suka yi aiki da shari'arsa da annabi isa ya zo ma suka yi imani da shi suka yi aiki da shari'arsa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo shi ma suka yi imani da shi suka yi aiki da shari'arsa in muka dau fassara ta uku innal ladina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani a fili amma imanin bai tsarga a cikin zukatansu ba ko muka dau fassara ta hudu innal ladina amanu haƙiƙa waɗanda suka musulunta tun musulunci bai zo ba irin su Warqah bin Nawfal irin su Salman al-Farisi da irin su Zaid bin Nawfal da makamantansu waɗanda tun kafin manzon Allah ya bayyana sun yadda da wasiyyar da aka yi a cikin At-Taura da Injila cewa za a aiko annabi da aka suke shelanta wa mutanensu Allah zai aiko annabi kafin ya zo mu mun yi imani shi kuma in ya zo za mu bi shi ko mafi yawansu da ya zo din suka bi shi ba kamar Yahudu ba da suke gaya ma Larabawa cewa akwai wani annabi da za a aiko a wannan yankin naku za mu yi imani da shi zamu zama sahabbansa zamu hada kai da shi zamu yake ku falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda suka sani din nan da yazo musu wa kanu min qabl yastaftihuna ala allazina kafaru idan musulincin yazo manzon Allah yazo sai suka ce wai ba shi bane to wasu ka fassara wannan cewa wato su ne ko innal ladina amanu haqiqa wadanda suka yi imani a cikin wannan al'umma ta manzon Allah wanda dama tambarin da Allah ya sawa al'umman manzon Allah shine tambarin imani domin Allah ya kira al'umman annabi a gurare daban-daban har guda 89 da lafazin ya ayyuhal ladina amanu wannan ya nuna Allah ya sa wannan al'umma tambarin imani amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين daka wannan shine imani am wanda yake da tushe guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi to amma bayan fassarorin nan guda biyar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauki fassara ta hudu yace wannan ana nufin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fassara ta biyar ana nufin musulmin da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suka tsaya akan imanin tare da rukunan imanin guda shida da kuma rassansa sannan imanin nasu na zuciya ne na gabbai ne kuma na aiki ne al-imanu qawlun bil lisan 'amalun bil arkan wa i'tiqadun fil jinan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imanin nan da ya tarsu a zuciyarka ka kujire shi kuma ka yadda ka fade shi da baki kuma ka aikata shi da gabbai al-imanu bid'un wa 70 shu'ba أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إيماني ينا درسا سبعين دائن كي ما في قولو لوا شين توهيدي لا إله إلا الله ما في كنكنتا نكرشي شين توكي أبند زي تشمتاني لغا كان حنيا شما علامة جيت إيماني تونك هذا قولو لوا ka hada da na karshen sanai ce alhaya'u shu'batun min al-iman jin kunya ma tana cikin imani duk haka yace wannan ana nufin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladina hadu da kuma wadanda suka bi tafarkin yahudu ko kuma yahudawa malam zajjaj yace asalin hadu a lugha shine tabu kamar da yazo a cikin suratul a'raf aya ta 156 inna hudina ilai ay mun tuba zuwa gare ka wasu kuma suka ce an tsago shi ne daga yahud yahud yana nufin dan annabi yaquba cikin yan uwan annabi yusuf akwai mai suna yahuza su yahudu sai su sa zal su ce yahuza su kuma laraba sai su sa dal su ce yahuda wasu kace daga jingina kansu suke yi ga wannan yasa ake kiran su yahud sanan na uku suka ce a daga hada ne wato suna yin haka da kansu kamar jangon gwada in suna karanta wannan a tawrat tasu a jikin katangan nan ta Isra'ila za ga suna haka da kai to wannan girgiza kan da suke yi saboda haka sai aka kira su da wannan suna saboda ya zama musu dabi'a da hali to wannan shine ɗayan uku na fassaran da aka yi ma yahud Allah ta'ala ya kira su da hadudin alqur'ani kuma ya kira su da yahud kuma yace min alladhina hadu yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi wadanda suke yahudawa suna canza magana daga inda ake ajiye ta wani goye ce fa bi zulmin min alladhina hadu sama'una lilkadhib wani goye ce yahkum bi hannabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wani goye ce innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiuna wan nasara wal majusa wal ladina ashraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah wani goye ce wa alal ladina hadu harramna kulla zi dhukur وروتي على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ونقول يتي قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ونقول لكم على سيكرا سكرر دا يهود إذن فما أنتم يتي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ورغت ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم يهود ونصارى بذاس تبا يرداد كيبا سيكاب إذن تار رأيوس وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وَأَحِبَّاؤُهُ يَهُودُ da nasara suka ce mu ƴaƴan Allah ne mu ne masoyansa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ku masu imani kar ku riki yahudu da nasara zai muku masoya shashin su masoyan shashi ne sai da yace wa qalatil yahudu yadullahi maghlula لتجدن أشد الناس أداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ما كان سوشيسا الله يتشتو إبراهيم باشتو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي إبراهيم بكسن شيب يهودي با ba shi da aqida ta yahudanci bai kasance ba nasare ba ba shi da aqidan nasaranci ya kasance hanifan musliman mai tauhidi ne kuma musulmi wa ma kana minal mushrikin baya cikin mushrikai dan haka a wannan aya Allah ya kasa addinai hudu yahudu nasara da mushrikai da musulmi sai yace annabi ibrahim na musulmi ne ba na yahudu bane ba na nasara bane ba na mushrikai bane saboda kowa cikin bangarorin nan hudu yana cewa ibrahim alayhi salatu wassalam nasa ne nasara su ce mu ƴaƴan annabi ibrahim ne yahudu su ce mu ƴaƴan annabi ibrahim ne yahudu abin nan larabawa mushrikai a lokacin su ce mu ma ƴaƴan annabi ibrahim ne musulmi ma muka ce mu ma ƴaƴan annabi ibrahim ne millata abikum ibrahim sai Allah ya ce to gara barigima ma kana ibrahimu yahudiyan da aka yahuda an sallame ku wala nasaraniyan an sallamu nasara walakin kana hanifan muslima sai ce wa ma kana minal mushrikin wan nasara sannan Allah ya ce hakika da kuma nasara su nasara an yi fassara uku akan inda aka samu kalmar nasara din wasu sun ce daga fadar annabi Isa ne man ansari ila Allah ina ne taimako na zuwa ga Allah qalu nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على أدوهم فأصبحوا ظاهرين وسكت آآ ونقرين ناصرة عند نان مريم كفوكا وكتن ذات إسبيت لحم عند تائف النبي إيسا وننقرين نسكي جنجنا كنسو قريش وسكت آآ نصارة daga taimakekeniya ne a tsakaninsu, suna yawan taimakon juna da ayyuka na kyauta da tallafi, wanda har yanzu aka ga nasara a duniya suna da irin waɗannan ayyuka. Nan ma gidan marayu sun taɓa kai mana kayan abinci ga marayun, wanda su kullum suna faɗakar da mutanensu a kan irin waɗannan ayyuka na taimakawa da ba da kuɗi. Mafiya ƙungiyoyin duniya da ake kafawa, wanda suke aiko da miliyoyin kuɗi a yaƙi cututtuka, za ga mafiya ƙungiyoyin nasara ne. Saboda haka wasu suka ce to daga nan ne aka samu nasara. Duk da wasu malamai sun wato ce lalle dai na farkon ne ko na biyun. Ma'ana dai ko daga wannan kalma ta Annabi Isa man ansari ilallah, ko kuma daga wancan nasara na nasira, wani gari ne ake dangana su zuwa gare shi, ko ana dangana su zuwa ga wannan taimako da suka wa addinin Allah tun farko. Wasabi'ina da sabi'awa. To su waye sabi'awa? An yi wa sabi'awa fassarori daban-daban har guda bakwai akan me ake nufi da sabi'awa. Domin ma'anan sabi'awa malam Zajjaj ya ce al-kharijuna min dinin ila dinin, wanda ya fita daga wani addini ya shiga wani addini, shi ake kira sabi. Ana cewa saba'a fulanu idza kharaja min dinihi, idan mutum ya fice daga addininsa sai a ce saba'a fulanu idza kharaja min dinihi. Ana cewa saba'atin nujumu, wato taurari sun karkata, idza tala'at. Ana cewa saba'a nabuhu, haƙorinsa ya fito, irin ya fika din nan ya fito, idza kharaja. Da haka akai maganganu guda bakwai akan me ake nufi da as-sabi'una anan. Na farko suka ce innahu sinfun minan nasara aliyan qawlan minhum, suma wani bangare ne ko ta kungiya ce ta nasara, amma su maganganun suna da taushi, ma'ana ba sa cewa Isa dan Allah ne, amma dai suna cikin bangaren nasara. هم السائحون المحلقة أو ساط رؤوسهم سوني وأن سكي أسكي أكي أركنس هكا سكي أدينس أكي 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 أسكي وعا. سنة النبي أنهم قوم بين النصارى والمجوسة ليس لهم دين. فسرع تبي أكي وسم تانين سنة تكاد أكي سنة كان كتنغا تكان النصارى دماغوزا بس دا الدين. To su ne jimalan mujahid. Na uku annahum qaumun min al-yahud wa an-nasara, wasu mutane ne da suka hada yahudanci da nasara a lokaci guda, suna addinin yahudanci tare da gauraya shi da cakuɗa shi da cuɗanya shi da addinin yahudu, masu yin addini biyu a lokaci guda. Jimalan Sa'id bin Zubair. Na uku qaumun kalmajus, wasu mutane ne kamar maguzawa, jimalan Hassan da malan Al-Hakam, wato suna cikin maguzawa kenan. Na biyar firqatun min ahlil kitab yaqra'una az-zabur qalahu Abu al-Aliya, wasu malaman suka ce wani bangare ne na ahlil kitabi, amma su zaburar Annabi Dauda suke karantawa kawai, don haka sai suka tsaya anan. Sannan na shida qaumun yusalluna ila al-qibla wa ya'buduna al-mala'ika, wasu mutane ne da suke yin sallah suna kallon al-qibla, amma kuma suna bautawa mala'iku. Wa yaqra'una az-zabur, kuma suna karanta zabura. Kaji wani irin gaura kwama chala. Na bakwai qaumun yaquluna la ilaha illa Allah faqat wa laysa lahum amalun wala kitabun wala nabiyun, jimalan Zaid. Wasu mutane ne da suke faɗan la ilaha illallah, amma ba su da wani aiki, ba su da littafi, ba su da annabi, suka ce wannan su ne sabi'awa. Bayan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya hakaito waɗannan maganganu guda bakwai, sai ya ce duka ba wanda yake daidai, duka bakwai. Ce magana ta gaskiya, sabi'awa larabawa ne waɗanda suka tsaya akan addinin Annabi Ibrahim tun kafin amru bin luhayn al-khuzai yazo ya gurbata shi da bautar gunki. Kuma bayan amru bin luhayn al-khuzai ya kawo bautar gunki maka, su ba su karbi wannan bautar gunki ba, suka ci gaba da zama akan wannan addini na annabi Ibrahim da annabi Isma'il wanda suke kai. Da haka su ne sine Larabawa suke kiransu karkatattu. Da haka shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci, sai ake kiran wanda ya bi shi shima karkatacce. Wannan yasa wasu mutane da suka musulunta a wani gari, da Khalid bin Walid ya je garin, sai ya ce kun musulunta? Sai suka ce saba'ana, mun karkace. Duk wanda bai fahimci ai suna nufin mun musulunta ba, kawai sai ya afka musu da yaki. Sai da aka kashe da yawa, sai aka gano fa musulmi ne. Aka dakata, aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi, yace ban yadda da abin da Khalid ya aikata ba, amma tunda kuskure ne yasa aka lissafa adadin wanda aka kashe musu, aka biya su diyar raƙumi 100 kowa. Bisa wannan kalma da suka faɗa wanda ba a gane suke nufi ba, su suna nufin saba'ana, saboda ana kiran musulmi sabi'awa. Wasu kuma suka ce a cikin wato waɗanda suka reni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman mijin Halimatu Sa'adiyya, shi ma yana da wannan aqida ta tsayawa akan addinin Annabi Ibrahim, baya ga tagunki. Wannan yasa suke dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gare suke ce masa Ibnu Abi Kafshata, saba'a Ibnu Abi Kafshata, ma'ana ya karkace irin karkacewa Ibnu Abi Kafsha. Saboda haka irin su Warqatu bin Nawfal waɗanda sun karanta alƙawarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da manzon Allah ya zo suka yi imani da shi, su aka fassara da sabi'awa. Yace saboda hujja Allah a ƙarshe yace man amana billahi, kenan fassara wannan aya fassara ingantacciya shine innal ladina amanu, haƙiƙa waɗanda suka yi imani wani cikin wannan al'umma ta manzon Allah, wallazina hadu, da wanda suka yi addinin annabi Musa kafin a soke shi, kafin a canja shi, kuma suka mutu akan haka. Wannan sara da waɗanda suka yi addini a lokacin annabi Isa kafin a soke shi, kafin a canza shi. Wasabi'ina, da waɗanda suka tsaya akan hanyar annabi Ibrahim da annabi Isma'ila a cikin Larabawa kafin bayyanan manzon Allah suka yi ta mutuwa akan wannan. Sai Allah ce man amana, waɗanda kuma suka riski manzon Allah daga cikin waɗannan ɓangarorin, to wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir, da ranar lahira, wa amila salihan, ya yaki na ƙwarai. Aka ce to me yasa aka maimaitawa kuma innal ladina amanu, aka ce kuma man amana, yace ai ba matsala, in kana da imani aka ce ka ƙara imani, ana nufin ka tabbata akai. Sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu aminu, ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabul ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabul ladzi anzala min qabl. Kun ga anan aka ce ya ku masu imani, sai aka ce ku yi imani. Idan kana yin abu aka ce kuma ka yi shi, me ake nufi? Ka tabbata akai, ka tsara rike shi riƙon riƙau, riƙon ƙanƙan, ka rike abinka da kyau. Abdu alaiha bin nawajis, ka rike abinka da kyau. Da haka aka ce shine. Amma su waɗanda suka ice can kuwa da Allah ya kawo wannan, sai ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiuna wal majusa wal ladina ashraku, sai ce innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyama. Can tunda kaso shida za a tafi lahira, in an tashi zuwa lahira kaso shida ne, musulmi wanda suka bi manzon Allah, yahudu waɗanda ba su karɓi wasiyar da annabi Isa annabi Musa yi ba, saboda da zarar annabi Muhammad ya bayyana to nasu addinin ya tashi daga aiki, su zo su bi na manzon Allah. To wanda suka bi irin su Abdullahi bin Salam, kaga sun ci tudu biyu. haka nan nasara akwai nasaran da suka musulunta hamma da ake karanta musu qur'ani tara ayunahum tafidu min ad-dam mimma arafu min al-haq kaga idanun su tana tsatsafo da hawaye saboda abinda suka sani na gaskiya abinda annabi Isa ya faɗa gashi ya tabbata waɗannan su ne sannan da sabi'a wanda suka mutu kafin aiko manzo Allah amma akan aqida irin ta addinin annabi Ibrahim sannan kuma wal majusa da majusawa sanai ce wallazina ashraku da wanda suka mutu suna shirka wai manci tsakanin ba ma guje da mushriki yace saboda da a ce waɗannan maganganun duk da aka faɗa guda bakwai in kuka kula duk suna komawa ne zuwa ga bangaren yahudu ko bangaren nasara kuma anan Allah ya kawo su a matsayin suma wani bangare ne mai zaman kansu tunda aka kawo su a matsayin bangare mai zaman kansu ya nuna cewa suma wata aqida ce ko wani tsayawa suka yi akan wani addini daban da ko su ce ba su bautar rana ne suna nan a yankin Sham ko a yankin Busra sun ce duk ya zubar da waɗannan maganganun yace su ainihin su ne waɗanda suka tsaya akan addinin annabi Ibrahim da annabi Ismail ba su canza ba har manzon Allah ya zo kuma suka bi shi kuma akwai su da yawa a cikin sahabbai waɗanda tun dama a kafin a aiko manzon Allah su ba sa shirka ba sa bautar gunki kamar warqat ibn Nawfal ya isa misali wanda kuma akwai ma wanda shi Umayyah ibn Abi Salt shi saboda ma yadda da amincewa da wasiyoyi da aka yi ta yi na bayyanan annabi kuma da fasaha da Allah ya bayi sai ya ɗauka shi ne shi ya ɗauka shi ne ma da haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ce ni ne annabi sai ya yarda ya ce to ina ɗauka ni ne ai tunda ba ni ba ne ba ma na fasa shi ne aka ce girman kai ya halaka shi ya zo ya ƙi Umayyah ibn Abi Salt yana da fasaha yana da waƙoƙi iri-iri amma ƙarshe abin da ya jawo masa asara ke wasu ma da suka ga abin yayi arhasu ma sai suka nada kansu annabawa sun dauka annabtar wani nadi ne na mutum ko wata demokuraɗiyya ce ayi zabe a jefa ƙuri'a a mai da kai annabi sai ga wani mutum ya bayyana washi Musailama wanda annabi ya ƙara masa kazzab kuma ta bi shi ya rubuto annabi wasiƙa cewa anta nabi wa ana nabi walakin quraishan qaumun la ya'dilu الارض بيني وبينك يا اكو انبي وثيقه يتي السلام عليكم من نبي الله الى نبي الله ساقو daga annabin Allah zuwa annabin Allah ان الارض بيني وبينك Allah ya raba kasa kai kai annabta anan barin ni ne annabta anan barin walakin quraishan qaumun la ya'dilun sai da ku quraishawa ba ku da adalci sai kama mai duka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta mai wasiqa yace min muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab salamun ala man ittaba al huda innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace daga manzon Allah zuwa ga musailama ƙaryaci yace ƙasa ba tawa bace ba taka bace ta Allah ce kuma yana bada ita ga wanda ya ga dama kuma ƙarshe na mai tsoron Allah ne shi yasa aka yi makisan wulakanci aka yi fashe-fashe da shi da dukkan yawan mabiyansa sai da Allah ya karya su a lokacin sayyidina Abubakar sai wani ma ya bayyana washi al-aswad al-ansi shi ma kawai ce shi annabi ne shi matsafi ne ma shi ma aka samu rigima cikin gida wasu suka shiga gidan suka kullo kansa ana taro suka wullo kansa suka ce to ga kan annabin kunan sai taro ya watsu sai wani shi ma Qulayhatul Asadi ya bayyana yace shi ma annabi ne to amma shi da ya ji wuta ya zo ya tuba har bayan ya tuba ake kallon sa ana tuno abin da yaki ya tashi za a tafi yankin kasar Sham sai ya shige gaba yace Allah ya tabbatar da mutane gaskiyarsa cewa ya dawo ya musulunta da kyau ya daina da'awar annabta a can aka kashe shi wajen yaki sai wata mata ita ma saboda abin yayi arha ta bayyana tace ita ma annabiya ce
wanda ainihin ta sunanta Saja'at Tagalibiya, ita Banasariya ce mada, amma ita ma da taji babu dama ta tuba ta dawo ta musulunta ta kaura ta koma yankin Sham ta aure, daga nan labarin ta ya kare. Saboda haka aka ce waɗannan sune man amana billahi wal yawmil akhir, wanda ya imani da Allah da ranar lahira, sai Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wa amila salihan, yayi aiki na kwarai. Malamai suka ce idan aka faɗi imani ba a faɗi aiki na kwarai ba, to aiki na kwarai din ya shiga cikin imani. Idan aka faɗi aiki na kwarai ba a faɗi imani ba, to imani ya shiga cikin aiki na kwarai. Idan ku aka haɗa imani da aiki na kwarai, to imanin yana nufin waɗancan rukunai da ake kudirewa guda shida a zuciya, aikin kuma ya zama ayyukan da ake sallah, azumi, zakka, haji da sauran ayyukan fili. Sai ya zama imani anan ya shafi ayyukan zuciya, sannan kuma musulunci ya shafi amalin salih ayyukan fili. Wanda Allah ce wal asr innal insana lafi khusr, sai Allah ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. In ka kula at-tawasaw bil haqq da at-tawasaw bis sabr yana cikin amalus salih. Amalus salih kuma shine rukunin imani. Saboda haka kaga an koma kan abu daya ne, amma an kasa shi hudu ne domin ai adafi akan sa cewa imani da aiki na kwarai da wasiya da bin gaskiya da wasiya da hakuri sune suke tseratar da mutum a gaban Allah ranar alkiyama. Daka Allah ta'ala ce wala khawfun alaihim, an fassara khawfu da cewa na farko yace falahum ajruhum inda rabbihim, kaga anan ladan ma ba ai masa iyaka ba, sai aka ce suna da ladan su a wajen Allah mahaliccin su. Wannan yafi a gaya maka adadin sa, domin aka ce zaka samu abu a wajen Allah kuma aka ce mahaliccinka, to ka san abun bashi da iyaka. Kuma Allah ta'ala hanyar da yake ba wa mutane lada hanyoyi ne guda hudu. Hanya ta farko ya faɗi cewa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha, wanda yake kyakkyawa daya Allah zai ninka masa ita goma. Wani gurin kuma yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabili kama masali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Misalin wanda suke ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah, kamar misalin wato mutum da ya shuka hatsi ya fitar da zangarniya bakwai, a cikin kowace zangarniya kuma aka sami kwaya 100, kaga an samu 700 kenan. Sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, kuma akwai abin da ma ba shi da adadi. Wani kuma ya ce inna abin nan za a ba su ladan su bi ghairi hisab, inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, nan babu ma alqalami na ko dubu ko miliyan, Allah bai faɗi dubu ko miliyan ba, kawai ce bi ghairi hisab. Wani kuma yace falahum ajruhum inda rabbihim, ladan su kawai yana wajen Allah, sai sun je su ga irin ladan da Allah ya tanada musu. Shi Allah kuma yana kangama lada ta hanya biyu, ko ya kangama adadi ko ya kangama girman abu. Misali yace wanda ya sadaka tun kafin ta fada hannun fakiri, in ka mika sadaka Allah ne zai karbe ta tukunna. Idan Allah ya karbe ta sai ya dinga renanta tana girma tana girma tana girma tana girma tana girma, sai manzo Allah yace kamar yadda ɗayan ku yake samun dan raƙumi yazo yana renansa har ya zama garkeken raƙumi. Saboda haka sai kaga abin har yafi girman dutsen da yafi girma a garin ku, kai kuma lokacin da ka ba da shi dan mitsitsi ne, sai ka je kaga abu gangame ne, kace ah wannan fa ni da nayi abu dan kankani, sai ce Allah ne yayi tare nan sai ya girma ya zama babba haka. Kaga wannan kangama abin ne. Sannan akwai kuma ƙara adadi, kamar can da yace falahu asharu amsalha, yana da ninkinta goma. Kaga nan adadin aka ƙara, nan kuma abin ne kwaya ɗaya amma aka ja shi ya zama ƙato wanda ya fi ƙarfi da nauyin abin da mutum ya aikata. haka Allah ta'ala yace falahum ajruhum inda rabbihim sai yace wala khawfun alaihim. Asalin khawfu yafi shafar abinda kake tsoro a gaba. Ina tsoron talauci, ina tsoron rashi, kai gara ba dai rayuwar mu ma akan tsoron ciki ai. Ko me kake a tsorace kake? In kasuwanci kake kana tsoron zan ci riba ko zan fadi? In tafiya kai zan dawo ko ba zan dawo ba? In kwantawa kai zan tashi ko ba zan tashi ba? In karatu kake zan ci jarabawa ko ba zan ci jarabawa ba? In aiki ka tafi nema zan samu ko ba zan samu ba? In aure ka shiga nema za ta aure ka ko ba za ta aure ka ba? Haka rayuwar take gaba daya. Khauf din nan yana nan Allah ya saka mana shi a ko ina. In takara ka tsaya zaka ci ko ba zaka ci ba? Shi yasa ma aka hana caca, saboda kun san caca ma ita ma tsoro ce, saboda ɗaya zai ci dole ya kada ɗaya. Saboda haka rayuwar gabaki ɗayanta ta duniya a cikin tsoro ake. Idan ka samu to tsoronka biyu ne, ko ka ƙare ko abin ya ƙare. Kuma haka ake yi, abin duniya ko ka ƙare ka bar shi, ko ya ƙare ya barka. Amma abin lahira kai ba za ka ƙare ba, shi ba zai ƙare ba. Wannan shine kuma fi jin daɗi, a ce an baka abin da ba zai ƙare ba, kuma kai ma an ja maka rayuwar da ba za ta ƙare ba, kaga sai ka dawwama abin ya dawwama. To amma duniya dole ne sai ɗayan biyu ya faru, ka ƙare ka bar shi, ko ya ƙare ya barka. Shi yasa Allah ta'ala ce to in an je lahira wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, wa ce faman tabi'a hudaya, haka wanda ya bi shari'ar Allah, ya bi kitabu da sunna, ya yi imani, ya yi musulunci, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun falahum ajruhum inda rabbihim bala man aslama wajhahu lillah, wanda ya miƙa wuyansa ga Allah wato ya musulunta, wa huwa musulmin yana kyautatawa, falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dinda Allah ya faɗa gurare kusan 13 a cikin Alkur'ani, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, zaka ga wani aiki ne yake gabata. Idan Allah ya gabatar da aikin sai ya ce masu irin wannan aikin babu tsoro a gare su cikin abin da suke fuskanta, sannan ko ba za su yi baƙin ciki ba cikin abin da suka bari. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim, lalle waɗanda suka yi imani, suka yi aiki na ƙwarai, suka tsaya da sallah, suka ba da zakka, anan da tsaya da sallah da ba da zakka duka shashi ne na aiki na ƙwarai, amma sai aka ware su saboda muhimmancinsu. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahsanun, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun, ala inna awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, ان الذين امنوا وكانوا يتقون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله يسا مو cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanun. To abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu nada. Haka malamai suka ce Allah ya kasa mutane ƙarƙashin wannan aya zuwa kashi amanu, hadu, nasara, sabi'un. Saboda haka mutum ba zai fita daga wannan kasan ba. Idan kai imani da manzon Allah, ka ba abin da manzon Allah ya zo da shi, to ka fada cikin waɗanda suka yi imani kuma suka mori imanin ta hanyar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga ƙungiyar Red Cross, matar da tace mijinta ya ɓata tun lokacin faɗan Maiduguri, ta rubuto sunansa da adiresinta da lambar wayarta, ko ta je ofishin da'awa da ke yamma da Jankai Primary School. suka ce za su bincika wannan mutumin da aka ce ya bata a Maiduguri tun tsawon lokaci ba a ji labarinsa ba. Da haka idan wannan mata ta ji ta rubuto waɗannan abubuwan da aka faɗa, sunanta, adireshinta da lambar wayarta, kuma za a tuntuɓe ta domin a san me yake ciki. Sannan gobe za mu je Deba, wanda shi ne abinmu na ƙarshe a cikin zagayen garuruwa na wannan shekara, sai kuma Allah ya raya mu ga shekara ta gaba. Da yake jiya an yi ruwan sama, sanyi ya hana mutane fitowa, ana sanarwa mutane cewa tun jiya aka kaddamar da gidauniyar marayu, don haka ana ci gaba da karɓar wannan tallafi domin tallafa wa marayu. Kuma kamar yadda nake nanatawa, ko bayan Ramadana ya kamata mutum ya samu lokaci ka dan rike biskit ɗinka ko ƴar alewarka ko wani abu da ya halatta ka kaima yaran nan, ka je ka duba su ka kai musu. Wannan yana da muhimmanci ba sai a Ramadana ba. Sannan kuma tunda Allah ya sa ma an bude masallacin Juma'a gurin, kaga duk Juma'a in ka je kai sallar Juma'a, to sai kuma ka shiga ka gaida marayu. Malam mota ce ta kade min jaki ya mutu, sai na sai da mushar na cika kuɗi na sayi wani, kwakan ya halatta. To abinda malamai suka ce da yankakken jaki da mushan jaki ba a saida su, domin ka saida mushan jaki ba shi da wani amfani, ana saida jaki ne don ransa da amfaninsa, amma in ya mutu to shikenan ba a saida shi, domin duk wanda zai siya to ko dai wanda zai ci ne, ko kuma wanda zai ci rufatan ne ya kai wa mutanen cana su je su yi ma wani abu da ake da shi, ba musamman meye ba. Har yanzu na tambayi masu siyan fatar jaki suna kaiwa China akan me ake da shi, kada ma ko irin waɗannan abubuwan da muke ci fatar jakin suke zubo mana a ciki. A jona abu mai zaƙi, kana ci kunnenka na rawa ashe fatar jaki ce. Kaga dole sai an bincika an gama me ma suke yi da fatar jakin tukunna, wanda kuma kaga baya halatta a sayar da jaki ga wanda zai ci ko wanda zai sarrafa shi, ba sarrafawa ta amfani ya kai mataki gona ko ya masa wani aiki na lafiyarsa da ransa ba. Da ya mutu to ka je ka binne shi kawai. Malam yau shekara ta tara kenan ban tare da mijina ba, kuma iyayena sun hana a kashe auren. Ni ko na gaji ina mafita? Mafita ki zo ki samu alkali, ki zo ki samu alkali, ki rubuto lambar wayarki a hada ki da alkali don a bincika a ji me yake faruwa. Wannan ai in dai ya tabbata yadda kika faɗa haka ne, ai zalunci ne wannan. Ya za a rike mace ta zauna shekara tara mijinta baya mu'amala aure da ita? Ba daidai bane wannan. In dai har abin da kika faɗa gaskiya ne, ya kamata a bincika. In ba shi da lafiya, ai shari'a ma ta faɗi yadda za a yi. In ke ba ki da lafiya, an faɗi yadda za a yi. Saboda haka ki zo ki samu alkali, domin a kira iyayenki, a kira mijin a bincika a ga abin da yake faruwa. Ina itikafi, ana wahalar zuwa masallaci, ana wahalar ruwa a masallacin, ko ba na rike alwala, yaya zan yi da ɗaukar Ƙur'ani da tahajjud? Sai ka dinga fita kana samun ruwa, samun ruwa. In dai ka san da ake samun ruwa a nan gefe kusa, sai ka je ka dinga ɗebowa. Tunda kaga ai ba za ka yi ƙara ma Ƙur'ani, wasu malamai suna ga za ka iya yin tilawa ko ka karanta ko ka ɗauka ko ba ka da alwala, amma tahajjudi ai ba zai yi ba sai da alwala, tunda sallah ce ko. Kuma dama abinda malamai ma kusan suka yi ittifaki akan ba za a yi shi ba sai da alwala, sallah ce kawai. Ragowar abubuwa guda uku da aka sharɗanta musu alwala, za ka ga cewa akwai saɓanin malamai. Duk da saɓanin akwai ƙaunin da ya fi ƙarfi, kamar ɗawafi. Akwai malaman da suka shar'anta lalle ɗawafi sai da alwala. In ma kana tsakar ɗawafi alwalanka ta ware, to shikenan wannan ɗawafin ya ruguje, sai ka je kayo alwala. Kuma in ka zo ba ɗora za ka yi daga inda ka tsaya ba, farko za ka sake. Tunda shi ne ƙauni rabi. To wasu kuma suka ce a'a, ai mutum 100,000 suka yi haji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba wanda ya zo ya ce annabi alwala ta ware, ko ba za a yi mutum 100,000 ko yana da alwala ba. ba kuma wanda ya tambaya annabi cewa ina alwalata ta ware in taki ba ma wannan fata tunda babu ita ba zai taba yiwa kuma a samu adadin mutane haka a ce ba wanda alwalata ta ware ba to da haka da annabi yace dawafi kamar sallah yake yana nufin wajen kimarsa da girmansa ba wai sai an cika sharadin a yi masa alwalai da ake wa sallah wanda shine a maganganu guda biyu duk da dai mun furin ja yadda ayi alwala din haka nan taba alqur'ani la yamassuhu illa almutahharun wasun fassara la yamassuhu tana komawa kan lahul mahfuz mutahharun kuma mala'iku da haka littafin ba qur'ani ake nufi ba sannan mutanen ba mutane ake nufi ba da haka littafin lahul mahfuz ake nufi mutahharun kuma mala'iku ake nufi da an ce mutadahhirun to sune mutane amma mutahharun ismu maf'ul ne na tahara yutahhiru tatahhir mutahhir ismu fa'il mutahhar ismu maf'ul da haka ya shafi mala'iku ne kamar yadda aka fassara ayar amma duk da haka ana so mutum ya dinga yin alwala in zai dau Qur'ani kuma akwai wani sahabi da yake ba wani yake rike masa Qur'ani suna tafiya sai yace sai mi ko masa sai yace a ko ka shafi gabanka ne yace eh yace to ba ni Qur'ani naka je kai alwala zaka sai nuna kenan kama tsakanin sahabbai ma'ruf ne cewa lalle yana cikin ladabi mutum zai dauki alqur'ani yayi alwala amma kana tsakar karatu sai alwala ta ware to wannan ba laifi ka ci gaba da karatunka zan iya kashe kuliyar da ta takurawa gidana ta hanyar sa mata fiya-fiya don na sha korarta tana dawowa yawa gidan naka ne akwai ɗan kifi da kaga tana samun abinci ne to wanda ko yake zuwa gidanka neman abinci ai ba kashe shi za ka yi ko na farko dai in kaga tana damunka ba za ka iya bata abin da take nema ba ka yi wa mai abin magana sai ya ɗauki a wasa amma bai kamata ka kashe ta haka kawai ba ko rashin lafiya ta sama kamata ya kai ta asibiti mun san wasu mutane rashin tausayin su ma ɗauka dabba ma in ba ta da lafiya ana kama to me idan ba ta da lafiya me idan mage ba ta da lafiya to amma a wasu ƙasashe za ka ga asibitin dabbobin na yana da muhimmanci ka ɗau magenka ka je ka yankan mata kati ka shiga layi likita ya duba ta now saboda haka a duba ta a ga likita ya ganta saboda haka yanzu in ba ta kowa ba ce magen to sai a bincika in akwai mai so sai zai ɗauke ta ya kai ta wani guri har sace ake a buhu a canza mata guri saboda haka abin da ya kamata ka yi kenan maimakon kashewa a matakin farko a tamfa guda goma daga Alhaji Idris Ash-Shakur a baiwa marayu Allah biya masa bukatunsa a tamfa guda ɗaya yaji goma daga Hajiya Hadiza Malam Soye Allah ya biya mata bukatunta 1,500 daga wani bawan Allah da shi da mahaifansa da matarsa Allah biya musu bukatunsu 2,150 daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a 1,000 daga wasu ƴan uwa su biya masa addu'a ko masu bukata daban-daban duka muna roƙon Allah ya biya musu bukatunsu gobe ya kamata yadda muka saba zuwa Deba kada a ga sarkin Deba ya rasu ko ba a ga fuskan mu ba to saboda haka mu kokari mu je Deban nan domin mu kare musu ta'aziyya da kuma wa'azin da aka saba kusan shekara 15 da haka muna fata Allah ya sa Allah ya masa rahama mu kuma Allah ya ba a sa mu cika da imani wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك